Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 27 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, a yau Litinin ake faran jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka. Za su gabatar da wani kudirin ba da tallafin dala miliyan 1 domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Sai kuma Vietnam tana fasa masu yawon bude ido daga yankin da ake kira da nan, bayan da gwaji ya nuna mutane da dama sun harbu da COVID-19 a yayin da gwamnatoci a sassan duniya da dama suke kokarin dakatar da yaduwar kwayar cutar da ta kashe kusan mutum 650. Haka kuma hukumomin Pakistan sun fitar da mafi karancin adadi na waɗanda cutar coronavirus ta kashe a alƙalamin da take fitarwa a kullum.
To kana labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji korafin jama'a kan tuwatuwar da ake tafkawa a hukumar Raya yankin Niger Delta, wadda har wasu ke ganin ma a rusa, inda wani ke ganin shi ma dai hakan wayan a cini.
Dukkanin su da tukura da bako duk umbutawa ne, da waɗannan da suka bada shawara a rusa, da waɗannan da suka rusa, da waɗannan da za su bada sababbin da za a asawa, duk kusan magana guda ce.
Za kuma aji rahoto kan taron bitar da muryar Amurka ta shirya Abuja kan yawan faɗi a arewacin Najeriya, inda aka yi ta bayar da shawarwari game da irin matakan da ya kamata a ɗauka kan mai faɗi.
Ko a kashe mutum, ko a dandake shi kamar yadda aka faɗa, ko kuma a yi wani hukunci babba wanda ya wuce wanda ake yi.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Yusuf Harande na tafa da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ake taron jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka. Za su gabatar da wani kudirin ba da tallafin dala miliyan 1 domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Shirin na zuwa ne kwanaki gabanin ƙarewar wa'adin ba da agajin kuɗaɗe na farko ga miliyoyin Amurkawa da suka rasa ayyukansu sanadiyar cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi, bayan da aka kwashe kwanaki ana tattaunawa da Republican a majalisar dokokin ƙasar, shugaban ma'aikatan fada gwamnatin Amurka Mark Meadows da kuma sakataren Baitul Mali Steven Munich sun ce tallafin ya kunshi faɗaɗa shirin ba da kuɗaɗe ne ga waɗanda suka rasa ayyukansu. Amma a wannan karo, Amurkawa za su ga kashi 70 cikin 100 ne na kuɗaɗen da aka ba su a baya. A dai ranar Juma'a, wa'adin tallafin farko zai ƙare, wanda aka biya wasu kunshin kuɗaɗe ga waɗanda suka rasa ayyukansu. Aka kuma riƙa ba su 600 a kowane mako, baya ga wanda jihohi suke bayarwa. Su dai 'yan Republican suna korafin cewa wannan shiri na nufin wasu mutanen da ake biya na samun kuɗaɗen da suka haura wanda ake biyan su a lokacin suna aiki, idan aka haɗa tallafin gwamnatin tarayya da wanda jiha ke biyan su. Amma 'yan Democrat a nasu ɓangaren sun ƙalubalanci wannan ikirari, suna musu cewa lura da yadda cutar ta coronavirus ke ƙaruwa, wasu ma'aikatan ba su da kwanciyar hankalin da za su iya komawa bakin aikinsu. Vietnam tana kwashe masu yawon bude ido daga yankin da ake kira Da Nang, bayan da gwaji ya nuna mutane da dama sun harbu da COVID-19, a yayin da gwamnatoci a sassan duniya da dama suke kokarin dakatar da yaduwar kwayar cutar da ta kashe kusan mutum 650. Wata sanarwa da gwamnatin Vietnam ta fitar ta ce za a shafe aƙalla kwana 4 ana kwashe mutum 80,000 waɗanda akasarin su masu yawon bude ido ne na 'yan ƙasar. Har yanzu dai kasar ba ta bude kofofinta ga masu yawon bude ido na kasashen waje ba. Tun bayan watan Afrilu, sai a ranar Asabar, Vietnam ta bada rahoton samun mutum na farko da ya harbu da cutar a cikin gida, lamarin da ya sa hukumomin kasar suka tashi tsaye. Amurka ce ke gaba a duniya a yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar, inda take da sama da mutum miliyan 4.2. A jiya Lahadi kaɗai an samu ƙarin sabbin mutum 55,000 da cutar ta harba, sannan sama da mutum 500 suka mutu, kamar yadda ƙididdigar jami'ar John Hopkins ta nuna. Hukumomin Pakistan sun fitar da mafi karancin adadi na waɗanda cutar coronavirus ta kashe a al'alamin da take fitarwa a kullum. Gwamnatin ta ce ta samu mutuwar mutum 20 cikin sa'a 24 da suka gabata. A yau Litinin mataimakin Prime Minister na musamman Zafar Mirza ya wallafa a shafin Twitter cewa mun samu adadi mafi karanci na waɗanda suka mutu sakamakon COVID-19 cikin watanni uku da suka gabata. Mirza ya kuma ce a ranar 20 ga watan Yuni mun samu akalla mutum 153 da suka mutu, sannan cikin sa'a 24 da suka shuɗe mun samu mutum 20. Hakan na nufin mun ga raguwar masu mutuwa sakamakon cutar ta COVID-19 da kashi 87 cikin 100. Amma kuma ya yi gargaɗin cewa raguwar adadin ba yana nufin mu nuna mun gamsu da matakan da muke ɗauka ba ne. Pakistan tana da fiye da mutum 274 da suka harbu da COVID-19, sannan tana da kusan jimillar mutum 6,000 da suka mutu sanadiyar cutar, kamar yadda akalamin jami'ar John Hopkins suka nuna.
An jima kaɗan, Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu yankin Niger Delta na kudu maso kudancin Najeriya, inda jama'a ke mai da martani kan rubda ciki da ake yi kan makudan kudaden raya yankin mai fama da gurɓacewar muhalli saboda ayyukan haƙar mai. Lami Abakar Dareka.
Hukumar raya yankin Niger Delta wato NDDC a takaice da aka kafa ta zamanin mulkin tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo da nufin aiwatar da ayyukan raya kasa domin haɓaka yankin Niger Delta mai arzikin mai, bisa ga dukkan alamu dai tun lokacin kawo yanzu babu wani abin kwarai a kasa illa ma dai kawai babakere da cin hanci da rashawa da ya mamaye hukumar ta NDDC, bisa la'akari da rigingimin baya-bayan nan wanda ya hada da shi ministan raya yankin na Niger Delta Mr. Afabio da aka dorawa nauyin kula da hukumar ta NDDC da kuma yadda take tafiyar da al'amuranta da kuma fadar shugaban kasa da ta bada wannan nauyi ga majalisun kasa na dattawa da na wakilai da ke takokin cewa a duba yadda hukumar ke gudanar da aikace-aikacenta da kuma zargin da ake mata na yawan kwangiloli wadannan rigingimun dai da kuma yadda hukumar ta raya yankin na Niger Delta ke kongabakon baya. Na ji ra'ayoyin yan yankin na Niger Delta kamar haka.
Innocent Akilo, actually what is happening in NDDC is mind blowing. It was whenever I expected.
Wannan yana cewa ne sunana Innocent Akilo, ni dan jihar Rivers ne. Abin da ke faruwa a hukumar NDDC babban abin takeici ne. Gaskiya barnatar da kudaden da aka yi a hukumar ta NDDC ba karami bane, kuma ya kamata a ce kawo yanzu hukumar ta NDDC ta maida yankin Niger Delta kamar birnin London,
a beautiful place like London.
Shi kuwa wani dan yankin yace,
Gagana Elijah, indeed, sincerely speaking, I'm not happy because the commission was actually established for the development of Niger Delta.
Yana cewa ne sunana Elijah, ni dan yankin Niger Delta ne, ko kadan bana farin ciki da abubuwan da ke faruwa a hukumar ta raya yankin Niger Delta. Yace hukumar ya kamata ta aiwatar da ayyukan raya kasa a yankin mai arzikin mai. Mu dai muna dakon jiran waɗanda suka yi sama da fadi da kudaden da gwamnati ta fitarwa a yankin mu na Niger Delta.
I quite agree with the National Assembly to dissolve the commission due to the corruption.
Wannan yana cewa ne sunana Kinsley Abuwa, yace mun amince da hukuncin da majalisar kasa ta aiwatar bisa daukar matakin rusa kwamitin gudanarwa na hukumar ta NDDC saboda badakalar cin hanci da rashawa wanda ya mamaye hukumar ta raya yankin Niger Delta. Halin dai da ake ciki, akwai shawarwari da ake ta bayarwa kan ita hukumar ta NDDC ta koma karkashin kulawar fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma rushe kwamitin da ke aiwatar da bincike na musamman na hukumar ta NDDC da aka nada a baya-bayan nan. Tuni masu sharhi a kan al'amuran yau da kullum suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Professor Bello Bada malami ne a Jami'ar Usmani Dan Fodio dake Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Dan ka duba shekaru da aka kafa wannan hukuma amma a hakika ne tun san da anka kafa ta wannan aiki da kaga ya fito yanzu shi ake yi wuri ne inda ake zuba musu kuɗi suna kwashe kuɗi dukannin su da tukura da baƙudun butawa ne da waɗannan da suka bada shawara a rusa da waɗannan da suka rusa da waɗannan da za su bada sababbin da za a asawa duk kusan magana guda ce.
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria.
Agai da Lamido ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hadiza da cigaban labaran duniya.
Rikicin da ke faruwa tsakanin Amurka da China ya jefa kasuwannin hannayen jarin nahiyar Turai da na Asia cikin yanayi na kwangaba kwambaya a yau Litinin, lamarin da ya sa farashin gold ya tashin goron zabi. A nahiyar ta Turai, kasuwar hannayen jari ta FTSE da ke London ta yi ƙasa da kashi 0.1, kasuwar CAC 40 a Paris da kashi 0.2, sai kuma kasuwar DAX ta birnin Frankfurt da ta yi sama da kashi 0.3. Haka zalika kusan abin da ya faru kenan a kasuwannin nahiyar Asia. Kasuwar Nikkei da ke Tokyo ta ƙare da kashi 0.1, yayin da kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta faɗi da kashi 0.4, sai kuma ta Shanghai da ta tashi da kashi 0.2. A halin da ake ciki, farashin gold ya yi tashin da ba a taba gani ba, inda ya kai $1,937.10 a kowane mau'in oza ko kuma ounce, sanadiyar kunshi kudadensu da masu saka hannayen jari suka yi bayan da China ta tilasta rufe ofishin jakadancin Amurka da ke Chengdu. Matakin da China ta dauka martani ne ga wanda Amurkan ta dauka na rufe wani karamin ofishin jakadancin China a birnin Houston da ke jihar Texas. Hukumomin Kamaru sun ba da umarnin kaddamar da bincike kan yadda aka sarrafa kudaden tallafin da fararen hula suka bayar a matsayin gudunmawa waɗanda aka zuba su a wani asusu na musamman na yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar. Umarnin na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna matsin lamban kan gudanar da binciken, inda suka yi zargin cewa an wawure $40 million da aka tara na kudade da kayayyakin aiki da jama'a suka bayar a matsayin taimako. Kotun nasu ya samu asali ne bayan da ƙungiyoyin suka yi zargin cewa an sayar da buhun shinkafa 4,000 waɗanda asalin sun tallafi ne da aka tanada wa waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Koda yake hukumomin ƙasar sun ce an sayi isasshen kayayyakin gwajin lafiyar jiki.
Da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Kamar yadda aka sani dai a baya-bayan nan matsalar faɗima yara ƙanana a arewacin Najeriya ta ma wuce hankali. Kan haka ne muryar Amurka ta shirya wani taron bita a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Shamsi Hamza Gariki.
Batun cin zarafin mata da ƙananan yara ta hanyar yi musu fyaɗe ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya, inda aka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake tauyewa yara maza da mata haƙƙinsu. Dalilin hakan yasa a wannan karan zauren taron VOA da aka saba gudanarwa ya maida hankali kan wannan maudu'i tare da nemo hanyoyin magance matsalar. Ɗaya daga cikin iyaye mata da suka halarci taron, Hajiya Fatiya Sha'ibu, uwar gidan tsohon gwamnan jihar Plateau da Neja a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha, ta bayyana talauci da kuma tallace-tallace da iyaye ke azawa ƴaƴansu na ƙara hura wutar matsalar.
Dalilin da yasa iyaye mata suke aika yaran su tallace-tallace rashin hali ne a gida, su ba sana'a gare su ba, kuma mazajen su ma ba kuɗin gare su ba. Wasu ma ta hakan ne su ma suke samun duka ma iyali, kuma ba wani abin a zo a gani ba ne. So saboda haka wannan tallafin babban hatsari ne ga yara ƴan mata, domin suna barin gida shikenan an bar su da duniya kenan. yadda aka yi da su.
Dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazabar mai yama Koko da Bese na jihar Kebbi, Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko, ya bayyana takaicin al'amarin da kuma goyen baya wajen ganin an saka doka mai tsauri da zai hukunta duk wanda aka kama da laifin fyaɗe a kasar.
Ba zauri ne na iyan mata kadai ba, har mu kanmu samari kuma ina ga hankalin arewa duk. Da kuma gefen mu abin da zan yi na gaggawa na farko, wannan hukuncin da dokokin mu suka yadda da shi, ina son ne tabbatar mu wannan kungiya da in Allah ya zanyi kudurin da wannan abin zai kasance ko a kashe mutum ko a dandake shi kamar yadda aka faɗa, ko kuma a yi wani hukunci babba wanda ya wuce wanda ake yin su. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma in Allah ya yarda, yanda aka yi na harkar siyasa idan kai takara a aka je kotu za a ce okay cikin kwana 90 ko kwana 60 ko 100 na ba a tabbatar a yi hukunci, mu ma wannan zamu kalla ta ina zamu fito, mu duk wanda ya shafe a kai shi kotu aka tabbatar aka shi wurin sanda aka tabbatar da yayin laifi aka gurfana shi gaban kotu, to ya kasance akwai lokaci shi ma wanda za a tabbatar lalle ai wannan a hukuncin insha Allah.
Hajiya Maryam Mamman Nasir, shugaban wata kungiyar da ke faɗi tashi wajen ganin an yaki da wannan masifa, ta yi ƙari da cewar
wato gaskiya na yi murna da wannan taron namu ne, mu dai da aka kirawo mu mai tsammanin zai tasiri haka ba, har mutanen nan su tashi tsaye mambobin nan na majalisar tarayya su ba mu goyen baya. Na farko ne za mu fara zagayawa mu ilmantar da iyaye mata akan illar barin ƴaƴansu suna yawo, talla da yawo ba gaira ba dalili shine yake jawo har a same su a misali. Na biyu kuma za mu kira ga malaman mu su fita su taya mu yakin nan, su fara wa'azi da kakkausar murya ga mazaje musamman iyayen da suke wa ƴaƴansu fadi, yayye da suke wakannan su fadi, a fara dace abin daga gida kafin a fito waje. Idan muka samu muka ci nasarar gida to za mu ci nasarar waje.
Daga ƙarshe Hajiya Madina Dauda da Nasiru Ezekaya da suka jagoranci zauren taron sun mika godiya ga iyaye mata Hajiya Sa'adatu Abdulwahab Sabo da Hajiya Amina Bibi Faruk da Honorable Muhammad Musa Fali dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazabar alƙaleri da kirfi na jihar Bauchi Najeriya da dai sauran waɗanda suka samu halartar taron a madadin hukumar VOA da suka amshi goren gayyatar su. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi tare tam to shi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu fara duba ire-iren matakai da hukumomi ke ɗauka akan ilimin yara marasa galihu, musamman waɗanda iyayensu kan kai su makarantun allo. Idan ba a manta ba, a ƴan makonnin baya ne wasu gwamnatocin jihohi suka ɗauki ɗamarar maida yara makarantun allo zuwa garuruwansu ko kuma jihohinsu na asali. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya muna nazarin halin da almajirai suke ciki a jihohin Sokoto da Kebbi.
Mutanen da suka san arewacin Najeriya da sun ji wannan sautin, abin da zai fara zo musu a rai shine makarantar allo. Tabbas sautin makarantar allo ne a garin Sokoto inda ake karantar da yara alkur'ani mai tsarki. Waɗannan makarantun da sun kusa kashi biyu, akwai waɗanda yara za su zauna a hannun iyayensu amma suna zuwa makaranta suna karatu, akwai kuma waɗanda iyaye za su tura iyayensu a wasu garuruwa domin yin karatun, wanda su ne ke shiga cikin harkar barace-barace domin samun abin da za su ci.
Yana sun
daga wani gari kake
dan fara miki
wace makaranta ne?
Okan ta mun nesa
ya tashi da karatu ne inda kuke samun abinci
bayan ku zo
amma da kuke bara gida gida ko kuna zuwa wasu wurare?
Gida gida ku zo
To kuna samu abinci?
Wata rana babu samu.
Don baku samu ba ya kuke?
Ku ka muke.
Can makaranta ba ba ku abinci?
Eh.
To su can gida wayan ku suna aiko muku abinci ne?
A wani lokaci wannan tsarin yakan taimaka wajen samar da dalibai managarta.
Ni sunana Suleiman daga Neja. Masha Allah na samu karatu. Na karshe karatu Al-Qur'ani. Gaskiya na samu fa'in don mallami na bayan na gama karatun ya yi makana da baba na ka ya sawo min abun ga aiki aikin tela kuma yanzu masha Allah na samu ci gaba sosai don yanzu ma ina ma da kustomomi
kuma na Rufa'i Dauran abu na karatu wani na samu basira kwarai na samu karatu kuma na samu sana'ai ta tela yanzu ina abun ga ina tsaya ne makaranta ina kula da almajirai in an tashi ni kuma sai in je in samu abun da shi ne a ɗinkin tela ne kai sai abun ga an kawo aiki ne sai in shi
Professor Tukuru Muhammad Baba na sashen nazarin halayyar dan Adam a jami'ar gwamnatin tarayya dake garin birnin Kebbi ya maganta akan matsalolin da wannan tsarin kan haifar a rayuwar mu ta yau.
Ai dama matsalolin da ke damu ba shi almajircin bane ke damun jama'a. A'a, matsaloli da yake kawo na ɗaya dai rashin kulawa na iyaye da suka tura yara zuwa wannan karatu na kula da haƙƙin lafiyansu, cin abincinsu, muhallinsu da sauransu. A saki yara kawai a tura su binni suna wannan kaga na ɗaya zama matsala.
Saboda matsalolin da ke tattare a wannan tsarin ne yasa gwamnonin jihohin Arewa suka yi matsaya kan mayar da almajirai a jihohinsu na haihuwa. Jihar Kebbi na ɗaya daga cikin jihohin da suka aminta da wannan tsarin a cewar gwamna Abubakar Atiku Bagudu.
Mu ma za mu tsara ƙididdigar yara masu karatu ko ina cikin jihar nan a ji a san su a san ina suke kuma mu ma mai da waɗanda ba na jihar Kebbi ba za a mai da su jihohinsu. Ba ilmi a ba so ba ilmi aka so amma ilmi ya yi sauki mutum yana kusa da yan uwa ne masu jin tausayi ne masu taimaka mai
jihar Sokoto ta ce ita kan ba haka za ta yi ba a cewar shugaban hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci Dr. Umar Altina Aliyu Dandan Mahi to ko menene dalilin haka
mu mun yadda cewa ilimi ne don haka ba mu san wannan tsakanin da ake ba ilimin boko da ilimin addini mu ilimi don haka ba mu da shiri na wai koran almajirai ko da ba yan jihar bane inda sun bi ka'ida sun sharuɗa da su masu makarantun da sauran umma da abin da ake fata a bari cewa mun karatu dole ne a rike shi a taro a rike shi ka abin da roshi roshi wata wala bala'i ne ga mu ciwo a bakarin qur'ani a roshi garin qur'ani roshi bala'i ne amma a gyara din daliban nan suna zama kowa kuma suna zama to wannan shi muke fatan a kama din kan al'umma
babban abin da zai fi muhimmanci anan shine iyaye su riƙa kula da ilimi da sauran bukatun yaransu a makarantun da suka tura su amma wani malamin makarantar Allo a Sokoto Yusuf Sharu Helele ya ce kulawar da iyaye ke nunawa tana da rangwame
to mukan samu taimako ga iyayen yara wasu kuma gaskiya ba su da zarihin da za su taimaka mana iyayen suna taimaka gurgurun hali kamar yadda an ka al'adanta irin lokacin kaka sadda suke da zarihin to suna taimakawa
a can da al'umman mu ana da halin taimakon juna
har
da kila ma bakin da kayan da abinci ba ma taimako ya ne baba ko irin al'umman da muke makwataka da su suka yi muku kara ta hanyar bayar da kila abinci an gama sarrafa
gaskiya magana ta gaskiya babu amma dai kamar wanda ya dauki yaro to shi suna iya kula da shi har dinki zaka ga yana wa yaro amma dai a kawo abinci idan a ce an kawo shi makaranta wannan ya wuce da an yi shi
wani abu muhimmin shine kula da lafiyar yara wanda mafi yawan makarantun allo suna da rauni a wannan haujin amma akwai wasu kadan da ke kula da hakan kamar makarantar Ahmad Jibrin da ke garin Ilela a jihar Sokoto
muna da dalibai da yawa a wannan makarantar wanda aka kawo daga garuruwa daban-daban game da kula da lafiyarsu nan makarantar ko da ma mukan tura yaran ne su yi karatun boko kuma alhamdulillah mu makarantar mu tana da yaran da ta tura gwadabawa su karatu aka ajiye su duk wasu matsaloli da suka shafi lafiya waɗannan yaran suke kula da su ta abin da muke tarawa na makaranta shi muka sai magunguna muna ajiyewa
hukumomin a can baya sun dauki matakan hada ilimin addini da na boko domin kyautata tsarin karatu addinin musulunci amma kulliya bata biya kudin sabulu ba musamman a haujar rage yawan barace-barace tsakanin yara har ma dai a wannan lokacin da hukumomi suka rufe makarantun ne saboda hana yaduwar cutar nan ta corona sai dai a jihar Sokoto tamkar wasu jihohin kasar nan
ma'aikatar ilimi ta fito da wani tsari na koyar da yara ta amfani da kafafen yaɗa labarai. Bello Abubakar Guyawa shine kwamishinan ilimi a jihar Sokoto.
Wannan zai bada dama yara da zangon karatun su karasa sanadin wannan hutu na gaugawa a gidajensu. Bisa ga wannan, gwamnatin jihar Sokoto tare da haɗin gwiwa na makarantar Brilliant Footstep Academy suka fito da tsari na karantar da yara a talabijin da kuma rediyo domin samun damar kammala karatun da basu kammala ba a wannan zango na biyu na karatu a makarantun din primary da kuma na secondary tun daga aji daya na primary zuwa aji biyu na secondary.
Sai dai kuma wasu iyayen yara da nazanta da su sun nuna cewa wannan tsarin bai yi tasiri ba.
Alhaƙiƙa ba ko ina ka samu wutar da za a samu a ga talabijin ko a saurari rediyo ba. Sannan a halin da ake ciki yanzu mutane ba abubuwan karanta suwa a talabijin ko a rediyo ya sha musu kai ba. Abubuwan da sun ka tabarbare na rashin wutar lantarki da rashin abubuwan masarufi shi jama'a sun kai sa mu kai gaba game da harkar karanta suwa a Adunga. Don haka ni a ra'ayina wannan abin ba zai tasiri ba don kana awa 24 baka samu wuta ba ko ka samu wuta awa guda ko ka samu wuta awa biyu don haka ba shi kawo tasiri ko ci gaba sai dai tabarbarewa ga samun ilimin yaran mu.
Ibrahim Shehu din talakawa kuma san ana wannan abin ba don ba su sani don kana tambayar mutum yayin da yake cewa bai ko sani ana karatu yare ya tabarbare ya sai ga lalace an
Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto Nigeria.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Muhammad Nasir da ya taimaka wajen hada shirin sai wanda ta hada mana sautin shirin Julie Leathers Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia.
Ta hakika ba da tangarda ba allura
mai kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga Hausawa da Yarbawan Oshogo cewa ku zauna da junanku zama na amana domin cin moriyar zaman tare da Allah ya hada ku, saboda ƴan magana sun ce kifi baya kiba sai da naman dan uwansa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir yace salam VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta tashi tsaye a wannan lokaci na damuwa domin gyaran magudanar ruwa. Kasancewar lalacewar magudanar ruwa ne ke haifar da ambaliya da ke yin silar rasa rayukan mutane, wasu kuma su rasa dukiyoyinsu da muhallinsu. Sai sakon Malam Hussein Dangote Karusuwa yace salon VOA Hausa, ya Allah muna roƙonka da sunayenka dari ba daya da ka kawo wa ƴan uwanmu talakawan Najeriya saukin matsalar tsaro da fatara da talauci da ta baibaye mu. Sai sakon haɗin gwiwa daga Baffa Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fata Allah ya sa yaya ƴan Boko Haram da aka yi a jihar mu ta Gombe ba za su sake komawa ruwa ba illa dai su ma su bada gudunmawar su don samar da zaman lafiya a yankin Arewa maso gabas. A wani sakon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange ya wuri da Ali Usman Takalafiya suka ce muna kira ga hukumar ECOWAS da ta dinga sasanta rikicin kasashe tun yana farkon sa, ba wai sai yayi muni sannan ayi ta kamakamin yadda za a gyara ba. Da fatar Allah ya sa a dace. A sakon Aliko Hauta Kafinta cewa yayi salon VOA Hausa, cutar coronavirus da ta kama iyalan mai shirya fina-finai na kasar India Amita Bachchan, Allah ka kawo karshen wannan cuta a duniya baki daya, amin. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salon VOA Hausa, Allah ya yayyafa ruwa ga wannan wutar ta rikicin sarauta da ta barke a masarautar shinkafi da ke jihar Zamfara sakamakon bada sarautar ta dauki shinkafi da tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode, amin. To jama'a, cigaba da kasancewa tare da mu a kullun, godiya muke yi.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yau Litinin ake taron ɗinkin ɗaya Republican a majalisar dattawan Amurka za su gabatar da wani ƙudurin ba da tallafin dala miliyan ɗaya domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. matsalolin na zuwa ne kwanaki gabanin karewar wa'adin bada azabin kudade na farko ga miliyoyin Amurkawa da suka rasa ayyukan su sanadiyar cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi bayan da aka kwashe kwanaki ana tattaunawa da ƴan Republican a majalisar dokokin ƙasar, shugaban ma'aikatan fara gwamnatin Amurka Mark Meadows da kuma sakataren Baitul Mali Stephen Mnuchin sun ce tallafin ya kunshi faɗaɗa shirin bada kuɗaɗe ne ga waɗanda suka rasa ayyukansu. Amma a wannan baro Amurkawa za su ga kashi 70% ne na kuɗaɗen da aka ba su a baya. Vietnam tana kwashe masu yawon buɗe ido daga yankin da ake kira Danang bayan da gwaji ya nuna mutane da dama sun harbu da COVID-19. A yayin da gwamnatoci a sassan duniya da dama suke kokarin dakatar da yaduwar kwayar cutar da ta kashe kusan mutum 650.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyarmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.